This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 15 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, hukumar Rasha sun sanar da kwashe karin mutane 20,000 a yayin da sojojin Ukraine ke cigaba da kai farmaki a yankin Kherson. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa suna tattaunawa a Doha yau Alhamis, a daidai lokacin da suke nufin cin mayar jijiyar tsagaita wuta a zirin Gaza. Daga nan za a ji cewa yau Alhamis shugaban ƙasar Koriya ta Kudu yayi ta yin kafa wata hukumar ta, wato hukumar tuntuɓa ta matakin aiki tare da Koriya ta Arewa.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa dabban magayanta sun rasa matsugunansu a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da ta auku. Lamarin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu da yawa. To kowane hali waɗanda lamarin ya shafa suke ciki a yanzu?
Ba rumfa za mu yi ba, zancen daki babu, dole dai sai da rumfuna. Kuma duk yawancin mutanen rumfa ma ya fi ƙarfin shi, balle ya yi daki.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani matashi mai suna Shamsuddin Jibril daga jihar Kaduna, Najeriya, wanda ya ƙirƙiro wata sabuwar fasaha da za ta taimaka wa manoma. Wannan dai na zuwa ne yayin da Najeriya ke fama da matsalar ƙarancin abinci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda zai ci gaba da tattaunawa akan yadda gurɓacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma ba a yakin da Najeriya ke yi da annobar cutar kwalara. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun sami ku lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar Rasha sun sanar da kwashe karin mutane 20,000 a yayin da sojojin Ukraine ke cigaba da farmaki a yankin Kherson. Makaddashin gwamna Alexei Smirnov ya faɗi cikin manhaja aika sakon Telegram cewa 'yan sanda da sauran hukumomi za su haɗa kai wajen kwashe al'ummin gundumar Kuluskov da ke kan iyaka da Ukraine. Rasha ta kwashe kusan mutane 200,000 tun bayan da Ukraine ta kaddamar da hare-hare kan iyaka ranar 6 ga watan Agusta. Komandan sojojin Ukraine General Oleksandr Watosetsky ya ce sama da sojojin Rasha 100 aka kama fursuna. Ya kuma ce shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya ce da ƙarshe za su musayar da su ga fursunonin yaƙi na Ukraine. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa suna tattaunawa a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, a yau Alhamis, a daidai lokacin da suke da nufin cin mayar jijiyar na tsagaita wuta a zirin Gaza domin ƙoƙarin daƙile wani babban yaƙi a yankin Gabas ta Tsakiya. Wakilan kasashen Amurka da Masar da Qatar sun shirya ganawa da tawagar Isra'ila. Hamas ta faɗi jiya Laraba cewa ba za ta shiga tattaunawar ba, amma wakilai na iya ganawa da masu shiga tsakani daga baya, inji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Zaman ɗarɗar, dalilin rikicin ya ƙara yawa. Baya ga yakin da ake ci gaba da gwabzawa a zirin Gaza a gabar yammacin kogi da gabar yammacin kogin Jordan, Isra'ila da Hezbollah na ci gaba da musayar wuta akan iyakar ƙasar da Lebanon. Sama da mutane 100 aka yi garkuwa da su ta hanyar, wato har yanzu ana tsare da su. Har yanzu da jiragen ruwan kasuwanci na ci gaba da fuskantar hare-hare daga mayakan Houthi na Yemen, sai kuma yiwuwa wani harin ramuwar gayya da Iran ta yi barazana, dalilin kashe shugaban Hamas Ismail Haniya a Tehran a watan jiya. Duk da cewa Isra'ila ba ta ɗauki alhakin kisan ba, amma ana zargin tana da hannu a mutuwar Haniya. Wasu jami'an kiran guda uku sun ce yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ita ce kawai abinda zai hana ɗaukar fansa kan kisan, inji wakilin Reuters. Dabban mata ne suka fito kan tituna a birane da dama na India a daren Laraba, riƙe da kendirori da alamun da ke cewa ƙwato wannan dare, don nuna rashin amincewa da fyaɗe da kisan da aka yi wata likita mai shekaru 31 a Calcutta a makon da ya gabata. Prime Minister Narendra Modi ya yi kira da a tsawar da hukuncin kan laifukan cin zarafi da ake yi wa mata lokacin da yake magana akan zaluncin da ake wa iyayenmu da ƴaƴanmu mata. Akwai fushi da hakan ya haifar wa kasar, inji shi. Yace yana iya jin wannan bacin rai. A ranar Laraba ne babbar hukumar ƴan sanda ta inda ta dauki nauyin gudanar da bincike kan lamarin wanda ya haifar da yajin aikin likitoci ke kira da a samar da yanayi mai kyau a wuraren aiki. An gano gawo matan ne a ranar Juma'a a wani asibitin gwamnati da ke Kolkata a yammacin Bengal, inda ta kasance tana aikin likitanci a can. Binciken gawarta ya tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe kafin kashe ta. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, kimanin mutane 12 sun rasa rayukansu, wasu 13 kuma sun jikkata. Sanadiyar ambaliyar ruwa da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa. Lamarin ya kuma sa akan dole magidanta sama da 20,000 rasa matsugunansu. Mahukuntan jihar sun ce sun ɗauki matakin tallafawa waɗanda iftila'in ya shafa. Wakilin muryar Amurka Harusula Rashidu ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Difa an samu mamakon ruwan sama kamar yadda ya wakana a waɗansu jihohi na jamhuriyar Nijar. Lamarin da janyo mummunar ambaliyar da ta shafi adadin magidanta 25,882 na garuruwa 31 daga cikin ƙananan hukumomi hudu a jihar ta Difa wanda suka rasa muhallansu. Ko baya ga rushewar gidaje, ambaliyar ta haddasa mutuwar mutane 12 yayin da waɗansu 13 suka jikkata gami da asarar dukiyoyi. Alhaji Nazir Abdul Ali shine shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a jihar ta Difa.
Bana ya zo kamar yanda ya banna a kowane jihohi na Niger, a jihar Difa ma ita ma bata tsira ba, kuma ya shahi magidanci 25,882 dangance da haka an samu garuruwa 29 wanda wannan bannan ruwa ya shafa. Kumin ta Menusowa, kumin kin Difa, kumin kin Ningimi da kumin kin Kablewa, wanda an samu rushewan dakunoni wanda sun kai daki 2,644. An samu kuma daki irin na kago 103, sai kuma katangogi 671 waɗanda suka bani, wanda kuma an samu bannan rayuka guda 12. Baitun haka kuma an samu waɗanda suka ji ciwo mutum 13. Haɓangaren dabbobi an samu 1,271 wanda aka yi asaran su bannan ruwan da muka samu a nan jihar Difa.
To, sai dai waɗansu daga cikin magidantan da iftila'in ambaliyar ruwan ya shafa a nan Difa sun nuna damuwar su kan yadda lamarin ya faru da su, yayin da har ma waɗansu suka rasa rayuka ƴan uwansu suna masu cewa
Muhammadu Gure, ba mu da hanyar da zai fito ruwan, shine ruwan ya fi kaifi. Ko ina yana kwancewa yana shigowa cikin gida, muka gudu muka fito. Allah ya sa da yaran da minti bai wuce minti 10 ba muna karkashin ganye, sai rududududu ya zo ya fadi gaba daya. Kayan mu bayan kwana 2 ko kwana 3 jama'a suka taimake mu muka fita.
Ni ne Malam Bilal Bukar. To, gaskiya ne ga sunan wannan ambaliyar ruwan nan, lalle ya zo ya same mu, kuma har an rasa rai guda 2 a cikin gidana. Amma dama ba su kare bane, su bokai ne a cikin tukunan. Allah ya rufa mutu, sauran suka samu suka fita. Su sauran kuma muka tattauna muka cicire su muka fitar su.
Gashi kun fuskanci rushewar gidaje ko ba ga rasa rai da aka yi, shi yanzu wani hali kuke ciki a halin yanzu?
Ba rumfa za mu yi ba, zancen daki babu, dole dai sai dai rumfuna. Kuma duk yawancin mutanen rumfa ma ya fi karfin shi. Balle ya yi daki.
Shin ko wani yunkuri ne gwamnatin kasar ke yi ta hanyar tallafawa waɗanda iftila'in ambaliyar ta shafa? Tambayar kenan da newa Alhaji Nazir Abdul Ali, shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a fuskar jihar Difa, ya yi min ƙarin bayani yana mai cewa
gwamnati tana ƙoƙarin tallafa ma waɗannan mutane waɗanda ruwa ya maɓanna. Aka ba su tallafi na abinci, akwai wanda tun watan Juin ruwa na farko da aka yi ya musu ɓanna, wannan mun aika wannan a sakamako ne mai kowane magidanci ya samu hatsi kilo 100 da kuma manda kilo 2.5, kuma an samu masu kama ma gwamnati masu hannu da shi ne wanda suka ba su tallafi su ma na ɓangaren kuɗi wanda za su ƙara samun jika 40-40.
Dama dai wannan ba shi ne karo na farko ba da jihar Difa ke fuskantar mummunar ambaliya. Ko a shekarun baya-bayan nan, jihar ta cin karo da irin wannan iftila'in da ya haifar da mutuwar mutane da dama, yayin da waɗansu suka rasa dabbobinsu gami da lalacewar dubban gidaje da wuraren noma. Harusula Rashidu, muryar Amurka, daga Difa a jamhuriyar Nijar.
a gaida Harusar Rashidu. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, ɗaruruwan ɗalibai ƴan ƙasar Bangladesh rike da sandunan gora sun yi sintiri a wurin taron da aka shirye yau Alhamis na magoya bayan haɓarriyar Prime Minister Sheikh Hasina, inda suka sha alwashin yin watsi da duk wani yunkuri na nuna ƙarfi. Hasina, mai shekaru 76, ta gudu ne da jirgi mai saukar ungulu a makon da ya gabata zuwa makwabciyar ƙasar India, inda ci gaba da zama yayin da har yanzu ɗalibai ke mamaye da titunan Dhaka a wani gagarumin gangami da ya kawo ƙarshen mulkin da ta yi tsawon shekaru 15. Yau Alhamis ne ranar tunawa da kisan da aka yi wa mahaifinta a na 1975, jarumin ‘yancin kai na Sheikh Mujibur Rahman a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi ranar da gwamnati ta ayyana matsayin ranar hutu ta ƙasa. A shekarun baya dai an yi ta gudanar da gagarumin taruka a ƙasar Bangladesh da kewaye domin murnar wannan rana, amma ɗaliban da suka hamɓar da Hasina sun yi shauƙin ganin magoya bayan jam’iyyarta. Awami League ba su samu damar sake haduwa ba. Daga ƙarshe, yau Alhamis shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya yi tayin kafa wata hukumar tuntuɓa ta matakin aiki tare da Koriya ta Arewa domin tattauna hanyoyin da za a sassaura tashin hankali da kuma maido da haɗin gwiwar tattalin arziki. Yayin da ya bayyana hangen nesansa kan haɗewar ƙasashen makwabta. A jawabin da ya gabatar a ranar ‘yancin kai na ƙasa da ƙasa na bikin cika shekaru 79 da samun ‘yancin kai daga mulkin mallaka na Japan a tsakanin shekarar 1910 da 1945 bayan yakin duniya na biyu, Yun ya ce a shirye take ya fara haɗin gwiwar siyasa da tattalin arziki idan har Koriya ta Arewa ta ɗau mataki ɗaya kawai na kawar da shirin makaman nukiliyarta. Yun ya yi amfani da jawabin ne a wajen ƙaddamar da wani tsari na haɗa kan ƙasar tare da yin wani sabon tayi ga Pyongyang biyo bayan tayin da gwamnatinsa ta yi a baya-bayan nan na samar da kayan agaji ga ɓarnar da ambaliyar ruwa ta yi a yankin Arewa, wanda ya ce an yi watsi da tayin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da Najeriya ke fama da matsalar ƙarancin abinci, matasan ƙasar da wasu masu sabbin kamfanoni na neman kawo sauyi a fannin noma ta hanyar fasaha. A jihar Kaduna, Shamsuddin Jibril ya ƙirƙiro wani jirgin sama mara matuƙi wanda zai iya gano cututtukan da ke shafar amfanin gona. Ga fassarar rahoton Alhassan Bala daga birnin tarayya Abuja. A cikin ƙaramin wurin da suke aiki a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, Shamsuddin Jibril ɗan shekaru 24 da abokan aikinsa suna ƙera jiragen sama marasa matuƙi da aka yi musamman don gano cututtukan amfanin gona da kuma fesa maganin ƙwari. Wani bincike da aka yi a kan harkokin gona na ƙasa a shekarar 2022 ya nuna cewa wasu manoman ƙasar sun yi asarar kashi 80 cikin 100 na amfanin gonarsu sanadan ƙwari da cututtukan amfanin gona. Jibril ya ce sabon kamfaninsa mai suna Vora Robotics yana taimakawa wajen ƙera ingantattun kayan aikin noma. Muna amfani da kayan da ake da su a cikin gida don ƙera shi ta yadda za a samu sauƙin kashe kuɗi. Wannan shi ne jirgi mara matuƙin da muka ƙera. Babban abin da muka fi mai da hankali a kai shi ne noma. Akwai lokutan da za mu yi tunanin yadda za mu kawo masu mafita da kuma taimakawa manoman su gano cututtuka a gonakinsu. Jibril ya ce jirgin mara matuƙi yana ɗaukar hotunan amfanin gona ya tura su zuwa wata manhaja da shi da abokan aikinsa suka ƙirƙira wadda ke fidda sakamako cikin 'yan mintoci. A wannan manhajar za ta nuna maka alamomi da kuma maganin da ya kamata ka yi amfani da shi a wannan gonar. Za ta nuna maka yadda maganin da ya kamata ka yi amfani da shi ta yiwu akwai nau'ika daban-daban na ciyawa ne ko na ƙwari. A shekarar 2024 kaɗai, manoman citta sun yi asarar sama da dala miliyan 7 sanadiyar cututtukan da suka shafi amfanin gonarsu, Wani karaman manomi mai suna Lawal Ibrahim dan Bushiya ya ce rashin iya gano cututtukan amfanin gona da wuri na jefa manoma cikin babbar matsala. Idan za mu iya samun jirgi mara matuki wanda ke gano cututtukan amfanin gona zai taimaka mana sosai. A matsayin mu na manoma, ba mu da masaniya sosai akan cututtukan amfanin gona a matakin farko. Mun fa gane su idan lamarin yayi muni. Gaskiya, ganin yadda wannan jirgin ke tashi yake kuma aiki babban abu ne a gare mu. Masana harkokin noma sun ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara kokari wajen ƙarfafa amfani da fasaha a fannin noma. Ɗaya daga cikin su, Ezekiel Bulus Doka, ya ce fasaha kamar ta na'urar gano cututtukan amfanin gona na iya kawo sauyi a kokarin da Najeriya ke yi na samar da wadataccen abinci.
There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture, but
akwai sabbin kirkire-kirkire da yawa da za su iya kawo sauyi a harkar noma a Najeriya. Amma ta yaya mahukuntan kasar suka rungume su? Ta yaya suke kokarin kai su gaba? Ta yaya kuma suke fafutukar ganin an bunƙasa sarrafa su? Jibril da abokan aikinsa na fatan za su samu taimako daga gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu domin faɗaɗa kirkire-kirkiren su don 'yan ƙasar baki ɗaya. Madalla a gaida Alhassan Bala. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a fadin kasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta, inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar, ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon, Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda.
Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci. Abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din, wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayan wanke tumatir, mu tabbatar cewa he is medically fit. Amma sa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu. Mu muna grassroots ne, su NAFDAC aikin su package food ne, mu kuma namu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci, including su ma'aikatan NAFDAC buka din suke tafiya. Ai in ka duba dokar mu, akwai abin da certificate din da muke badawa na banded food. Ai baka fara operation sai ka je ka environmental health authority, sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwan ka yake, ta ina zaka samu ruwa, ina zaka ajiye sharar ka, nawa ne ma'aikatan ka, ka musu wannan screening din, kai kaza kai kaza, sai kai meeting wannan requirement din, sannan sai su baka license. Sannan lokaci lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications. So yanzu Madina in na duba system dina, zan gaya miki duka bukasin da suke Lagos, zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka yi isolating cewa suna yaɗa kwalara.
Kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa?
Ina da ma'aikata sama da 60,000. Kowane ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya ban da ƙasa da mutum 5 da suke aiki a wannan ward din. Misali yanzu a ƙauyenku, jau kika buga min waya kika ce ga abin da yake faruwa. Na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back. It's also time. Ba ma so wannan kwanara din ta sake faruwa. In why perspective da ta faru yanzu in a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata tintini da shi wannan kwanaran ma ba za ta faru ba. Misali farkon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din abu da mu duba gari muke fara shi ne is far from reality. Ba za a yi achieve saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba?
Shi ne ai maganar da muke yana ɗaya daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minister cewa in dai federal government tana so ai achieving wani abu na din dole sai an dawo da maido wa gari aikinsa. Mandate din water resources shi ne su ba da ruwa mai inganci. Amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari an din ba ma nan ba abin da za a yi saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane sai ka using enforcement tursasawa dole sai ka tursasar da dan Najeriya in kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza
ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi
lafiyarka wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullum mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wani kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaƙi da cutar kwalara?
Kware da gaske ne kira da nake yi ga al'umma na farko shi ne za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa. Kuma in ka tsaftace gidanka, ka tsaftace muhallinka, ba wai kwalara kadai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma du mu tabbata cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi. Bayan dafawa mu samu wannan water guard din mu diga a ciki. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri. Shi kawai nan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level abinda muke cewa community ana bukatar kuma haɗin kai daga community. Me ya aiki haɗin kai da ake bukata shine community din su make sure an yi establishing wannan volunteerism ai engage
matasa
da haka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shashare magudanar ruwa an gyara ko ina dan muke wannan ba wai a gwamnati muke yi ba akan muke yi wa. Sannan na biyu muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol. Kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi mekin abunan ƙasarmu abinda ake cira can ƙasa yadda ruwa take ta zama overloaded wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration da abutawa water sewer line. So abinda muke so shine ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa sai ku haɗa kai sai a yi central bohol sai a yi kwaya ɗaya wanda
kowa
zai samu. To abin da ya kamata kenan a mu canza policy din mu. Sannan muna kiran yan kasuwa because shi sanitation is a big investment, it's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. In ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita 50 akan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita 2 ba baka samu public toilet ba. Saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi duk lokacin da yekira, he must answer the call of nature. But he has to do it in a dignified way. Amutinche, unkazuka providing public sector, sike providing one strategic toilet facilities. Ko iri moving toilets nani akanganya. Sike sabtache shi, pa wanda zesu wezauna, wezu waje, ena imbayen jida. Zeshi ga, kagani?
Koda biya zeyo?
Ko biya zeyi, dama zey biya a token. Government is hati regulating. Biya a token, saboda I maintaining. Kamanta. Shi kansa bayan gidan in ka karbe shi zaka ce ka kai combatant din sa into biogas sai ya generate electricity da shi sannan sai ya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi yin komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su ma su yi to wannan shine kananan kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya Madalla a gaida Hawwa Umar to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Comrade Iliasu Yakubu Dagawa daga jihar Bauchi Nigeria mamba kungiyar muryar matasan Afirka yace salam biyo ai Hausa Muna fatan Allah ya kawo mana saukin wannan matsala ta tsadar kayayyakin masarufi a kasar mu Najeriya da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace tabbas kalaman tsohon shugaban Najeriya Obasanjo na cewa ya kamata a ce yawancin 'yan siyasar kasar tamu a daure suke hakan daidai ne sai dai kuma daga kanshi ya kamata a fara ganin cewa shine limamin jefa kasar tamu cikin duk wani hali da take ciki domin shi ya share musu wuri suka shimfada tabarma sako daga sani mai langelenge alwaya wuri yace assalamu alaikum biyo Hausa muna jajantawa mutane sama da 40 shi har da ƴan Najeriya da suka mutu a Niger bayan ruwa yayi awan gaba da motocin su da fatar mahukunta za su tallafa wa iyalan su sako daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya yace mu al'umar garin Zurmi da kewaye muna kira ga kamfanin sadarwa na MTN da su taimaka su gyara mana wannan layi ranar 24 ga watan Afrilun 2024 wannan layi ya kace a garin Zurmi a dalilin wani hari da ƴan bindiga suka kawo mana a wannan gari namu yanzu haka muna samun wasu bata gari suna zuwa garin suna kokarin sace wasu abubuwan amfani da cewa daga ofishin aka aika su dan haka muna kira da masurwa da tsaki da su taimaka mana su dawo mana da wannan service a wannan gari na Zurmi kasancewar kaso 79 cikin 100 masu amfani da wayar salula a Zurmi to da MTN suke amfani Allah ya sa ku kyam ya kai inda ya dace amin sai sako daga Sunusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Yakubu Mi Aski Badaraka suka ce salam BOA fara sai da manoman shinkafa na kasar mu ta Niger takin zamani a bisa farashi mai rahusa da kuma baiwa masu karamin karfi daga cikin su takin kyauta da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar Niger ta yi wallahi ta yi abin a yaba mata da fatan dai za a bibi wannan tsari har sai an ga takin ya je ga hannuwan da suka dace dan kar a yi mana ja ya fadu ja ya dauke
Ma
Allah a gaida Muhammad Hafiz Baballe a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:29 na safe. Ba sauraro da haka muka kawo karshen shirin mu na yanzu sai kuma can anjima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Desmond Conan wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniya mu Mr. Joe. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.